إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فإن حقا هو مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da wannan lokaci da kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara saduwar mu a wannan masallaci na kasuwar kaji a birnin Azare a kasar Katagu cikin jihar Bauchi tare da ƴan uwa masu albarka domin mu yi wa junan mu nasiha akan wata mas'ala daga cikin masail da suka shafi addinin mu ko rayuwa Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu dace muna cikin daren Litinin ne ko Lahadi daren Lahadi daren Lahadi wanda shine daren 16 ga watan Jumadal Akhir shekara ta 1443 bayan hijira wanda ya dace da lissafin 15 ga watan ainihin wato January shekarar miladiya ta 2022 kafin in yi magana ina so in yi gyara akan wasu maganganu da Malam Khalid ya faɗa musamman saboda ana recording kada su tafi a bisa kuskure ni ba ni da first class a degree Malam Khalid yawa ban da first class degree na ba first class ne yawa kuma tabbas ni ɗalibin Malam Albani zariya ne Allah ubangiji ya gafarta mishi amma don su in ta yi magana akan masail din akwai dalibai da yawa a gaban mu waɗanda ya ambata da wasu su ina ganin wannan duk ba shine muhalli ba Allah dai ya sa mu dace su Malam Khalid abokan karatun mu ne a Zaria kuma Malam Albani ya sa mu muna yin muraja'a tare da su haka ne ko in ma jiran ku to a takeice ina so ne mana tsokaci akan wani hadisi cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-Imam al-Bukhari da Muslim su rawaito hadisi daga sahabi Abdullahi dan Amru dan As radiyallahu anhu Abdullahi dan Amru dan As yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah la yaqbidu al-ilma intiza'an yantazi'uhu min sudurin nas walakin yaqbidu al-ilma bi قبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا وانا هذه هي وانده كمشهور من صحابة جنشي كما تنبا يوبا حديثي مشهور دل عير من جماعة النبي صلى الله عليه وسلم يكي تشوى إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه min sudurir rijal Allah baya karban ilimi ta hanyar ya kwace shi daga cikin kirazan mazaje wa inna ma yaqbiduhu bi qabdil ulama ma Allah yakan kwace ilimi ne da ainihin wato mutuwar malamai Nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa hatta idza lam yubqi alima ta awayi gari idan Allah bai bar wani malami malaman da Allah ya kawo duniya suka zo sun kare Nabi ya ce ittakhadha an-nasu uqusan juhala sai mutane su ruku da wasu jahilai a matsayin shugabannin su فسئلوا سيادو سي مس تبايا فافتوا بغير علم سيستن غبا متاني فتوى دباب علم النبي صلى الله عليه وسلم يجي فضلوا سيس ذا مسن فتا واضلوا كما سبت ده متاني بايا قال الامام البخاري ده مسلم سيتكد wannan hadisi الامام احمد بن حنبل شي ما يفتد شي a cikin musnad da shi da al-imam Abu Abdullah al-Hakim al-Naysaburi wanda riwaya su tana nuna asalin tarihin bayar da wannan hadisi a cikin riwaya Imam Ahmad ibn Hanbal riwaya yake bada labari wato Hisham dan Urwa kenan radiyallahu anhu wa rahma ya bada labarin cewa Nabi sallallahu alaihi wasallama kuma yake wato malamin sa shi Abdullah dan Abu ya gaya masa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan hadisi ne a aikin hajji na babana lokacin hajjatul wada shekara ta 9 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai annabi yake ce da mutane ku yi kokari ku koyi ilimi ta'allamu al-ilma qabla an yuqbas ku koyi ilimi kafin a dauke shi sai wani mutum cikin mahalarta wannan majalisi sai yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa kaifa qabdul ilmi ya rasulullah to tayaya ne Allah zai dauke ilimi ya ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam shine sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana wannan hadisi a cikin riwayar al-imam muslim kuma akwai kani dake nuni akan cewa sayyidatuna aisha radiyallahu anha ita ce ta samu labarin cewa suna garin Madina tare da wannan dalibi nata Urwatu ibn Zubayr wanda Urwa yana ɗaya daga cikin dalibai guda uku da suka fi kowa sanin hadisin Aisha tare da Amra da kuma Al-Qasim dan Muhammad kuma shi Urwa kuma yana cewa babu wani hadisi na Aisha sai dai zama ya ji shi yake har na gaji da shi har yanzu ma idan an zo ana karatun sai ya dinga ce mutane yanzu ta ce kaza ya sanda hadisanta saboda danta ne dan yar uwata to suna zaune ke take ce mushi na ji labarin cewa Abdullahi dan Amru ya baro Misra zai tafi aikin haji a Makka idan ya iso Madina ka je ka koyo hadisi a wurinsa ka je ya gaya maka hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tace saboda yana daga cikin wanda suka kowa tara hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine sai Urwa yaje yaji wannan hadisi tare da wasu hadisai sai yazo ya gaya mata yace ga abin da ya gaya wa Aisha ta jinjina wannan magana har tana ganin anya ko wannan hadisin annabi ya faɗe shi ba ta taba jin labarin hadisin dan haka tace tana so ta ƙara tabbatarwa Urwa yake cewa hatta idza kana al-qabil wato da shekara ta zagayo wannan sahabi ya ƙara zuwa umara annabin ya ƙara zuwa aikin haji sai na sake komawa na sake tambayar sa game da wannan hadisi yace sai ya ƙara karanta mana hadisin yadda ya karanta mun shi a bara sai na ƙara komawa gurin Aisha na ba ta labarin cewa kinji ba na sake komawa gurin wannan malami cikin sahabbai ya ƙara karanta mun wannan hadisin yadda ya karanta mun shi bara Aisha ta ce to lallai ma urahu illa sadaqa tabbas gaskiya ya faɗa bai ƙara ba bai rage ba akan abin da yaji daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi kamar da ambata yawa masu albarka hadisi ne mashhuri a cikin ilimi a gurin Hisham dan Urwa kawai kamar yadda al-Imam Adh-Dhahabi ya bada labari dalibai sama da 70 suka rawaito hadisin daga Hisham dan Urwa saboda shahara wannan hadisi a makarantar sa haka Ibn Hajar ya ambaci wato mutanen da suka koyar da hadisin da irin shaharsa a cikin duniyar ilimi saboda abin da ke cikin shi na fa'idoji da ababen daukar izina to abin da zamu kalla a cikin hadisin a takeice na farko shine ya kamata mu san wane ne wannan sahabi a takeice wato Abdullahi dan Amru dan As radiyallahu anhu wa an abihi wannan sahabi sunan shi kenan Abdullahi dan Amru dan As wanda ɗaya ne daga cikin sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda duk da bai musulunta da wuri ba ya musulunta bayan komawar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Madina. A wata riwayar ma ana ganin musuluntarsa wajen shekara ta 7 ne bayan hijira. Amma Allah ya mishi baiwar ilimi cikin sahabbai saboda dama ya iya rubutu da karatu. Kuma tun a jahiliya ya ma iya yaran Assyriyaniya wanda ɗaya ne daga cikin yarurruka da ake yi a wancan lokacin a yankin ƙasashen da yanzu ake cewa Afghanistan ko India. Da haka laka yi cewa ɗan boko ne, yana da advantage, yana da wato wani abu da zai taimake shi ya iya ƙayyade karatu fiye da sauran ɗalibai a majalisar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Don haka har ya zama yana ba Abu Huraira tsoro, irin tarin hadisan Abu Huraira wanda shi ne mafi yawan hadisi a wurin a cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Abu Huraira hadisinsa ya fi 5,000, amma saboda ganin yadda Abdullahi dan Amr dan As yake rubuta hadisai, sai Abu Huraira yana karaya cewa shi yana ganin fa Abdullahi ya fi shi morewa. Shi ko Abdullahi ya nemi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi dama ya rubuta, kuma ya bashi dama. Dan haka sai Abu Huraira ya roki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma ya masa addu'a, wanda daga nan ne yake rike karatu rikewa na ban mamaki. Amma sai daga baya ma sai aka gane ashe Abdullahi ko kusa bai kai yawan hadisan Abu Huraira ba, domin Abdullahi dan As hadisansa sun tsaya ne wajejen 700. Kuma daga ciki abinda ke cikin Bukhari da Muslim guda 20 ne wanda Bukhari da Muslim suka yi ittifaki a kai, yayin da al-Imam al-Bukhari ya kadaitu da guda 7, Muslim kuma ya kadaitu da guda 8, kaga approximately za a cewa guda kamar 35. Sauran kuma a sauran al-kutub ummatu kutubis sunnah. To wannan sahabi Abdullahi dan Abu Al-As radiyallahu anhu, daga cikin abin sha'awa a rayuwarsa shine mahaifinsa Amr dan As, wanda sahabi ne shi ma na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, bai musulunta ba sai bayan musulunta dan nasa, dan ya riga shi musulunta, kuma kwata kwata ya girma dan ne da shekara 11 ko 12, saboda aure ne irin na da auren wuri, kuma shine babban ɗansa. Da haka sai ya kama da ƙaninsa a fuska. Abdullahi dan Amr dan As ya zo na ƙasar Misra, a can yayi karantarwa. Don haka galibin al'umma ƙasar Misra cikin tabi'ai ɗalibansa, in ma suka ce Abdullahi to shi suke ne. Malamai sun yi maganganu wanda suke son ɗan saɓa wa juna ta fuskar bayani a kan shekarar rasuwarsa. Shekara ne mafi baya a rasuwarsa, ita ce shekara ta 65 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Akwai mashahurin kissa game da tarihinsa na wato ƙoƙari da ya yi na ya yi wa kansa fidiya. Mun san ko an san wannan Hausar ba a nan? Dandaka ko? Saboda bai son ya dinga kula mata ko sha'awar ɗan adam don ya taƙaito a kan ibada. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana shi. Sannan kuma ya ɗaura wa kanshi yawan sallah da yawan azumi da yawan karatun Alƙur'ani. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi ka dinga sauke Alƙur'ani a kwanaki kaza. Ya ce ai ƙurƙurciyata da ƙarfin jikina ya fi ƙarfin haka, ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Ƙarshe dai suka taƙaitu a kan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya barshi ya dinga sauke Alƙur'ani a farawo. To kuma har ƙarshen rayuwarshi bai fasa wannan ba. A lokacin da ya yi rauni, shekaru suka kama shi, ya zama bai iya yi ma sai matarshi ta tuna mishi. Sai ya zauna da safe, matarshi ta karɓi haddar a hannunsa, ta tuna mishi haddar saboda tsufa. Sannan shi kuma da dare ya tashi ya yi karatu da waɗannan izufai. Baya fasa sauke Alƙur'ani a kwana uku, kullum sai ya karanta izu 20 kenan. Haka nan kuma azumi, tsawon rayuwarsa azumi yake irin na Annabi Dawud. Aka ce har sai da yawa yin gari ma ya yi rauni bai iya yin azumi, sai da ya sha ruwa na kwana 15. Ya dan samu ƙwari a jikinsa sai kuma ya jera azumin kwana 15. Aka dai har yanzu yana yin irin na Annabi Dawud da yake shiriyar. Da ƴaƴan shi suka ce da ƴaƴa da jikoki da zirkai suka taru suna ta mishi tankiya, wannan da cijo jiki ya yi rauni, ka yi haƙuri kamar azumin nan. Ya ce ku yi haƙuri. bazan fata yin abinda muka rabu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a matsayin alƙawarin abin da yake ba mu bazan fasa. To duk da haka da yazo mutuwa sai tara su yana ta kuka. Allah ya mishi zuriya yace ku taimake ni idan na rasu, ina so ku tsaya a bakin kabarina kamar tsayin lokacin da za a yi fawar raƙuma kamar awa biyu ko uku wata gida a yanka ta a fede a gyara namu. Ce to ina roƙon alfarma ku tsaya tsayin wannan lokacin ku ta muna addu'a da neman muna gafara. Yace saboda da can muna zaman kafirai ba mu musulunta ba. Yace to a lokacin inda mun mutu a lokacin mu ta kawai za mu tafi. Yace muka zo muka musulunta muka tuba muka zama mutanen kirki muka zama na kusa kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yace inda mun mutu a wannan lokacin ce to da insha Allah aljanna kawai za mu tafi. Yace to amma yanzu shekaru sun yi tsawo mun yi shugabanci mun rike mukamai mun yi alƙalanci mun yi fatawa yace mun yi ayyuka mabambanta shi da haka ba mu sani ba shin Allah zai gafarta mana zunuban mu ko zai kama mu da su. Shi da haka ina roƙon ku tsaya ku ta nema mana gafara tsawon lokaci ko na samu Allah ya gafarta mu. Wannan takaitaccen bayani ne game da sira ta wannan sahabi wato Abdullahi ibn Amr ibn As. Allah ya gije gafarta masa. Al-Imam Az-Zahabi ya mai tarjuma a cikin littafinsa Siru A'lamin Nubala, haka nan Ibn Hajar a cikin Al-Isaba fi Tamyiz As-Sahaba, haka nan Ibn Abd al-Barri a cikin littafin shi Al-Isti'ab fi Ma'rifat al-Ashab, haka nan sauran malamai waɗanda suka karrasa littafin su don tarihin magabata cikin sahabbai da tabi'ai. Allah ya gafarta mu shi, Allah ya ƙara masa yadda. Abu na biyu game da wannan hadisi shine wannan hadisi yana daga cikin alamun nubuwatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yana daga cikin tambura da ke alamta gaskiyar annabtar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Dama annabtar sa gaskiya ce amma akwai ayoyi da kullun suke bayyana a cikin maganganun sa wanda suke sa mu ƙara gaskata wannan annabta ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Nabi yake cewa Allah baya kwace ilimi ta hanyar ya cire shi daga kirazan mazaje. Ma'ana ba za a kaddarance abu ne mai yiwuwa ka san abu ka manta ko ka wayi gari baka san shi ba ko ka ta kwalwarka ko zuciyarka kamar an yi formatin na device na hard disk ko memory ko makamancin sa. Allah ya so ya haka zai iya amma Allah cikin hikimar sa bai tsara haka sai ya tsara cewa kwace ilimin shine a wayi gari ya zama babu malamai. Wannan yana nuni zuwa ga abubuwa masu yawa. Abu na farko da za mu tsinkaya shi ne kenan da kirji ake rike ilimi ba da kwakwalwa ba kamar yadda mu muke tunani galibi mu al'ummar ƙasar Hausa. Min sudurir rijal bai ce min dimagir rijal, zuciya ita take rikewa. Zuciya kuma ba ta rike ilimi sai ta zama tana da nagarta, wato sai wadda ta gyaru ta bi Allah sai Allah subhanahu wa ta'ala sai kimsa mata ilimi. Sannan kuma ashe ilimi ba abinda ke cikin littafai ne ilimi ba, a abinda ke cikin zukatan malamai. In babu malamai ko da ga littafin da suka rubuta to ba za su yi wani amfani ba nan. Mutum bai iya shiga cikin littafai ya mai da kanshi malami sai dai a gaban malamai. Kuma malaman za a wayi gari wata rana babu su. Za a wayi gari wata rana za su kare. Allah ne ya ce musu ɗauki ɗaiɗai, yau ba wannan ko ba wancan. Kuma duk wanda ya faɗi ya mutu sai ya zama ya bar gurbi wanda ba a iya cike shi. Ya bar gurbi wanda yake yana nan farigan shahiran ba a iya cike shi. Wannan Allah ne subhanahu wa ta'ala ya tsara wannan tafarki don ya zarabci al'ummarsa. Malamai suka ce kamar Imam al-Hafiz Ibn Hajar ya ce daga cikin abin da wannan hadisi ke nunawa shine wajibi ne ga mutane su tashi su nemi ilimi a gun malamai kafin malaman su kare. Ibn Abbas radiyallahu anhu an abi yake bada labari da aka tambaye shi aka ce ya aka yi kana da ƙananan shekaru amma kuma ka tara ilimi mai yawa haka. Sai yake cewa bi kalbin aqul wa lisanin saqul. Yace Allah ya mun zuciya ne wacce take mai rikewa
da kuma halshi mai yawan tambaya. Yace lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wafati ina yaro dan shekara 10 kamar huɗu haka, sai na ce wa wani aboki na Sa'an Ibn Abbas bai bayyana sunan wannan bawan Allah ba dan kai ya ci masa mutunci, dan kai ya zama abin kwatance a ita cewa ai wane yayi kaza. Yace ni da wannan abokin nawa sai na ce mishi kaga yanzu Madina tana cike da malamai sahabbai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, mu tashi mu je wurin su mu koyi wannan ilimi, wata ran za a buƙace shi. Yace wannan tsara na wasu yace ga sahabbai nan ɗaruruwan dubbai, ya za a buƙaci ilimin mu. Ku ci gaba da harkokin mu kawai da ku. Sai Ibn Abbas shi sai ya tashi sai ya je ya dinga bin su, su Umar, su Zaid bin Thabit, su Aisha, su wane ne su Ammaru, ya tabbin su yana koyon karatu. Sai daga baya ya zama babban malami wanda aka samu. Malami wanda babu irin shi a cikin tsarin da ke cikin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi kuma wancan daga baya sai yake cewa daga baya sai na gane anna hadhal fata kana aqlami. Shi lalle wannan yaro Ibn Abbas wallahi yafi na hankali. Maganar nan da ya faɗa to magana ce ta masu hankali, ni ban gane ba. Al-muhim abin lura a nan shi malamai da suke rayuwa a cikin mu, to mu sani wata rana za a wayi gari babu su, kuma in suka tafi shikenan mun yi asarar ilimin su, mun yi asarar shiryatan wasu, mun yi asarar wato falalar su. Sai dai mita cizon ya tsaya mana cewa ina ma ina ma, kamar yadda muke gani kuma a aikace malamai kullum suna faduwa suna mutuwa. Muka fara wata kila daga wannan bi'a mahalliya daga nan garin da muke, na san galibin waɗanda suke a nan mazauna ne, haifaffu ne na nan, sun san garin ciki da baya, za su iya buga misalai akan malaman da suka shirya garin nan. Wane kaza ya rasu, wane kaza ya mutu, kowanne ka kalli gurbin shi zaka ga gurbin yana nan a yanzu ba a iya ciki shi, ma'ana har yanzu ana da kamfa, ana da buƙatuwa zuwa ga ilimin shi kuma ya faɗi. Haka da kalli mataki na ƙasarmu ta Najeriya, malamanmu na Musulunci, malamanmu na Ahlus Sunna, kafar lissafi cikin mashahuransu wanda suke murabbun sun tarbiyyar da al'umma, kafara daga irin Mala Abubakar Gumi Allah Ubangiji ya gafarta masa, zuwa irin su Mala Ismaila Idris Allah Ubangiji ya gafarta masa, irin su Mala Bawa mai shinkafa, irin su Mala Ja'far Mahmud Adam, irin su Mala Albani Zaria da sauransu Allah ya gafarta musu gaba ki da su. Da kwanan nan mako guda kenan irin su Dr. Ahmad Muhammad Ibrahim na Kano, Allah ya gafarta mishi da shi da sauran kowannen su ya fadi ya mutu, da wasu da yawa wanda ba zai ta ambatar su, kuma kowanne ya bar wani gurbi wanda ba a ciki shi. To haka sauran ma da muke kallon suna rayuwa da mutu, haka za su yi ta mutuwa. Lokaci zai zo da za a nemi malami a rasa wanda ya amsa sunan shi malami ba za a sauka. Wannan yana daga cikin alamun kusantowa alkiyama. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hatta idza lam yubqi alima, ana ruwaito wannan da yubqi aliman da kuma yabqa alimun, a riwaya ta al-Usaydi ke yabqa aliman, in wani malami bai saura ba yubqi aliman, sorry yabqa alimun, wacce zai zama kenan wannan kuma yubqi aliman, idan Allah bai bar wani malami za a waye gari babu wani malami da ya amsa sunan shi, Allah ya bar shi a duniya. Sannan mu gane wata fa'ida muhimmiya, duk sanda aka faɗi al-ilm a cikin hadisai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, to ana magana ne akan al-ilm shar'i, sanin al-Qur'ani mai girma da ilmomin sa, sanin hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ilmomin su, sanin tauhidi da fiqh da sauran ilmomin da suke hidima ga wadannan ilmomin. Ilimi na duniya shi kan kullum ci gaba yake. Abinda aka sani a shekarun baya a ilimin kimiyya da fasaha da tattali da nazarin kimiyyar aikin gona da kimiyyar sanin halayya ko al'adu ko yarukan ɗan adam, kullum ƙaruwa suke, kullum ƙara gano abubuwa yake, kullum ƙara ci gaba ake a kimiyyar duniya. Ana ta murna an gano kaza, an iya kaza, abinda da ba a iya yi ana iya yi. Ka duba ga irin yanzu su dabaru da dabarbaru da kwarewar da nasara da sauran 'yan kanzakin shi suka samu, a kimiyya da fasaha a sadarwa a tattalin arziki a ƙarfin soja da yaƙe-yaƙe a sanin tarihin duniya a dukkanin fannonin da ake nazari komai ƙara bunƙasa yake shi kuma ilimin musulunci kullun ƙara ƙaranci yake kullun masana ilimin musulunci ƙara ƙaranci suke yanzu wataƙila da a birnin nan na Azare wataƙila shekaru goma baya ba a da farfesa biyar amma yanzu za a iya samun 30 ba haka bane yayin da su koma malamin musulunci in da ana da 30 yanzu hala biyar ne wanda suka amsa sunansu kaga wato kaman ka ce da ilimin musulunci da na boko suna kiriya da suna ne ba sa tafiya a sahu guda to wannan yana nuna irin hadarin da muke ciki a matsayin mu na sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan aka wayi gari babu malamai din kuma gashi mutane dole za su buƙaci zuwa ga malamai ba za su ba zai yi mutane su rayu ba buƙata zuwa ga malamai ba za ka sai su riki wasu jahilai a matsayin shuwagabanni buja mun da Allah sai sai ce ittakhadha an-nasu nuqusan juhala bai ce ulama'a ko shuyukhan ba me yasa ya zaba lafazin nuqusan saboda malamai su ne shuwagabanni na gaske haka nawo yace yace wannan yana nuna zuwa ga ri'asa ta ilimi ita ce shugabanci na gaskiya wata rana sarkin musulmi Harun Ar-Rashid rahmatullahi alaihi wanda wani katafaren sarki ne cikin sarakunan musulunci ya fito yana ran gadi a garin Bagadaza sai ya wuce ta majalisin wani malami wanda shine abin nan wato Hisham ibnu Ammar ko wani sa sai ga yadda mutane suka taru ɗaruruwan mutane suke taruwa a majalisin malam wanda aka ce idan yana ba da hadisi ba zamani ne irin yanzu na loudspeaker ba sai an samu wani ya hau jaki yana tafiya yana bin sawun sahu yana gaya mutane abin da malami ya faɗa saboda muryar shi ba za ta kai ba saboda yawan malamai yawan ɗaliban sai da haka da wannan sarki ya zo ya tsaya ya ga tarin jama'a sai ce wannan wane ne aka ce malam wane ne ce kuna ganin waɗannan ɗaliban da ya tara su da ƙarfin mulki ne aka ce a'a kuɗi yake ba su aka ce a'a ya tirsasa musu ne dole sai sun ji ce a'a suna zuwa ne kawai saboda suna san abin da yake barawa shi da kai sarki ya ce to wallahi hadha huwa al-mulku wallah yace wannan shine tsarka ta gaskiya yace ba irin tamu ba da muke mutane da ƙarfi da jabberanci da leƙen asiri da haɗi da ƴan sanda dole sai an sa su zumbi su shi shugabancin malami shugabanci ne da yake wa mutane don gyaran zukatansu don gyara alaƙarsu da mahaliccinsu kuma su mutane da suke gamsuwa su bi abin da yake so su bi gaskiyar da ke tare da shi su bi shirin da yake karantarwa saboda yadda malami Allah ya ba shi wani shugabanci akan zukatan mutane sai ka ga duk abin da ya faɗa to ya zama hujja ko da bai faɗi hujja ba domin hujja malami ita ce Qur'ani da hadisi amma idan mutane suka gamsu da abin da yake a kai ko bai faɗi Qur'ani da hadisi ba sai da abin da yake faɗa sai su san ba zai cuce su da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ambaci shugabanci yace mutane za su yi riƙo da wasu shugabanni jahilai wannan kuma yana nuni zuwa ga hadarin ka zama jagoran mutane ba tare da ilimi ba kamar yadda sayyidina Umar yake faɗa a cikin riwaya wanda Imam Bukhari ya allaka ta kuma Imam At-Tabarani da Isma'ili sun rawaito ta da cikakken isnadi sayyidina Umar yake cewa ta'allamu qabla an tusawwaru ku koyi ilimi kafin ku zama shuwagabanni sai Bukhari ya ƙara ya ce wa ba'da an tusawwaru kai har bayan ma kun zama shuwagabanni to in ka zama kana jagorancin mutane ba tare da ilimi ba babu shakka za ka kai su ga halaka kamar da wannan hadisi ya ambata wani daga cikin dalilan da yasa a waɗannan zamanna ake samun wato tatabar zame yawa a harka ta shugabanci saboda galibin mutane da suke shugabanci a wannan zamani mutane da ba su da alaka ko ba su da nasibi a ilimi na musulunci ana iya samun shugaba wani mai iya fatiha lafiyayya ba wani bai san sarki ba wani bai iya in an tsaya sallar gawa bai san addu'a da ake idan limami ya yi ruku'u bai san cikakken tasbihin da zai ba kuma shine jagoran mutane shine shugabansa a ma'aikata ko shugabansa a gari ko a jiha ko makamantansu kaga dole a yi ayyuka na wato rashin kan mutum Allah ta kare Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mutane za su riki shuwa gabanin jahilai daga cikin fa'idar da malamai suka ambata anan cewa mutane ba za su fushi ba suna tambaya akan abin da shafi ne akan abin da shafi rayuwa da addini tsarki sallah azumi zakka saki aure kaza da kaza mutane ba za su fushi ba suna wannan tambaye ko dai su ga malami su tambaye shi idan ba su ga malami ba to duk wanda suka gani da siffar malanta za su tambaye shi shi da Annabi yace ittakhadha an-nasu ru'usan juhala fa su'ilu fa aftu idan aka tambaye su sai kuma su ba da fatawa ba da ilimi ba wannan yana nuni zuwa ga hadarin a tambaye ka ka amsa ba tare da ilimi ba al-imamu ibnu abd al-barr al-namri a cikin litafinsa jami'u bayani da ilimi wa fadli yayi babi na musamman akan falalar fadin ban sani ba falalar a tambaye ka kace ban sani ya kawo tun daga ayoyi na Al-Qur'an na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisai waɗanda Annabi sallallahu alaihi wasallam aka tambaye shi yace ban sani ba bayan ya ce ban sani ba ma ya tambaye Jibril Jibril ma ya ce ban sani ba Jibril ne yace sai da yace tambaye Allah subhanahu wataala Allah ya sanar shi da shi wannan ilimi sannan ya gaya wa sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi kuma manzo Allah ya faɗa wa dukkan al'umma sannan kuma ya kawo daga malamai cikin sahabbai da tabi'ai da na bayan su da manyan malaman musulunci waɗanda ake tambayar su ce ban sani babu laifi mu ambaci wani daga cikin kisoshi irin waɗanda al-Imam Malik ibn Anas rahmatullahi alayhi kamar yadda ke cikin wannan littafi da kuma littafin al-intifa fi fadaili as-salat al-a'immatul fuqaha da dai shi ibn Abdul Barr ne da kuma littafin ainihin wato al-bidayatu wan nihaya da ibn Kathir rahmatullahi ala al-jami' al-Imam Malik Allah an tambaye shi tambayoyi kala kala a cikin ɗaya daga cikin kisoshin an tambaye shi tambaya ta fi guda 40 kuma wannan tambayoyi an taho ne ta kanas ta karo tun daga wani gari mai nisa don a zo a tambaye shi tambayoyi duk tambayar da aka tambaye shi ya ce ban sani karshe ya amsa musu tambayoyin da ba su ci kwaya uku ko huɗu ko biyar ba sai jikin su ya sanyi suka ga irin tafiyar da suka taho da irin wahalar da suka sha don zuwa gun wannan babban malami kuma komai aka tambaye shi ya ce bai sani ba suka ce gaskiya ba mu ji daɗi ba Allah shiga mata mala ya za ka ce baka sani ba ya ce idan kun ga dama ku rubuta ku je ku gaya ma 'ya'yanku su gaya wa jikokinsu duk danginku da zuriyarku a gada har ƙarshen duniya ku rubuta cewa Maliku ɗan Anas ɗin nan ashe jahili saboda mun je mun tambaye shi ba sani ba wata rana wani ya ƙara tambaye shi ya tambaye shi tambaya ya shiru bai amsa ya shiga gida ya fito alzamar ta malam bai hukuncin kaza ya kare shi bai amsa da ya matsa bai tambaya sai ce kai ka fita ido so kake in gaya maka da jahilci abinda ban sani ba ranar alkiyama idan muka je lahira kai ka wuce ni kuma a tsidin ce to ba zan gaya maka abinda ban sani ba haka za ka sarar haka duk malamai suke na da waɗanda ainihin wato ba sa faɗa sai sun sani ko ba sa jin nauyi ba sa jin kunyar a tambaye su ce ba su sani ba irin yadda yanzu aka rayuwa ta canza tunanin mutane game da malanta ya canza akwai malami wanda yake ya san komai ko bai sani ba ya sani duk abin da aka tambaye shi ya san yadda zai yi faɗa ko da ƙarya zai yi ko da zai faɗi shaci faɗi ne shi da ba zai yana jin kunyar yana ganin kasawar a ce Allah gafarta malam bai hukuncin kaza ya ce ba sani wannan yana daga cikin alamun tashin alkiyama a wayi gari babu malamai sai dai jahilai da aka nada wa rawanin malanta su waye suka nada musu jahilai yan uwansu jahilai yan uwansu za su ce mutum shi malami zo ka zauna kai tafsiri kai malami ne zo ka karantar da bulugul maram mu ma ka sa mana riyadu salihin a masallacin daga nan su ainihin wato shiga da shi cikin wani haɗari haɗarin shi ne da zaran ya fara wannan karantarwa bisa jahilci da ya shiga cikin bata nabi ya ce fa dallu sai su bata hadari na gaba kuma shine wa adallu sai su bata da mutane to me yake nufi da bata da kuma batarwa. Bata shine zai karantar da abin da ba haka yake ba, kuma yana wakilta addinin Musulunci. Amma kamar yadda Ibn al-Qayyim yake fara, shi din mai karantawa ko mai bada fatwa, to yana zama ne ya yi magana ko ya wakilci a madadin Allah. Shine sai ta fushi suna a'lam ko i'lamul muwaqqi'in ar-rabb al-'alamin. Al-muwaqqi'in masu sanya hannu, masu yin signature ar-rabb al-'alamin. A madadin Allah Ubangijin talibai, malamai aikin da suke yi suna yin suna wakiltar Allah. To kaga kaje kana wakiltar Allah kuma ka faɗa abin da ba haka hukunci yake a wurin Allah kuma ka ce haka yake, wannan fata ne. Sannan waɗanda za su yi aiki da abin da ka faɗa ka batar da su. Nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa fadallu wa adallu, sai su bata kuma su bata. Wannan hadisi kamar yadda ambata ta farko jama'a yana da fa'idoji masu yawa, wasu mun ambace su cikin wannan takardar shari'a da muka musa, wasu su kuma za mu iya ganin su kamar haka. Daga ciki hadisin na nuna mana hadarin mu rayu a inda babu malamai masana addinin Musulunci, hadarin a ce ga mu al'ummar musulmai amma babu malamai. Saboda wannan yana nufin kawai mun kama hanyar bata kenan kai tsaye. Wannan yana nufin kenan wajibi ne malamanmu su yi musu tanadin yadda za su rayu a cikin mu su karantar da mu. Kuma wajibi ne mu zauna mu saurare su, mu koyi karatun kafin rage halinsa, ba sai sun shuɗe sannan mu zo muna nadama ba. Sannan yana nuni kuma zuwa ga cewa al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama buƙatuwarsu zuwa ga malamansu buƙatuwa ce ta dindindin. Kamar yadda wani malami Nasiru Sariri yake cewa, ai buƙatar da mutane suke da ita zuwa ga ilimin malamai ta fi tsanani fiye da buƙatarsu zuwa ga cinsu da shansu. Buƙatar da muke da su idan zuwa ga malamai shi ne buƙatar su karantar da mu, su koya mana addini, idan mun shiga cikin damuwa su ba mu shawara, sannan kuma su yi mana fatuwa, su amsa mana tambayoyin da kullum za su bujuro mana. Tambayoyi da su bujuro mana game da ibada, tambayoyi da su bujuro mana game da mu'amala, game da kasuwanci, game da zamantakewar mu ta auratayya, da sauran masail wanda muka san cewa malamai kullum suna shige don su warware wannan masalolin. Wannan kuma na nuni zuwa ga cewa kamar yadda shi Ibn Abdul Barr yake ambata, yake cewa ilimin da za ka koyar da ya magana tana cikin dabban shi a tauhid limatul wata ila ma'ani wal asal, yake cewa ilimin da za ka bauta wa Allah da shi, to wannan yana da saukin koya. Abin da za ka koya kai sallah, kai azumi, kai zakka, kai sauran ibadoji da Allah ya daura maka a matsayin ka na mutum musulmi, wannan yana da saukin koya. Yace amma ilimin da za ka karantar da wasu, yace to har abada bai taba isarka. Kamar yadda ka san a gidanka da za ka dinga cefane, babu ran da za ka ce neman kuɗi ya ishe ka, ka tsaya haka kana ganin daga yau har ka mutu za ka iya cefanen gidanka, ba ran da za ka fara wannan tunanin. Sai ran da ka mutu kawai su haƙura sun zama marayu. Amma babu ran da za ka ce to ni ina ganin yau daga yau kusan shekara 50 ina ganin na gama neman kuɗin da zan ci da iyalina, ba wanda yake wannan zarmaye ko. To haka duk ilimi indai wanda za ka karantar da wani ne, ka san cewa ba zai taɓa isa ba, kullum kana cikin neman shi ne ila an yi rufe Allahu al-ardha wa man 'alayha. Wannan na nuni zuwa ga buƙatar da malamai suke da ita zuwa ga ilimi, kamar buƙata ne zuwa ga numfashinsu domin su ci gaba da karantar da al'ummarsu. Sannan kuma kamar yadda muka ambata a baya, duk sanda aka faɗi ilimi da falalarsa da kuma wato buƙata zuwa gare shi, to ilimin da ake magana a kai shine ilimi na shari'a, ilimin addinin Musulunci. Wannan kuma bai kore cewa sauran ilimomi ababe ne masu fa'ida, ilimomin sana'o'i, ilimomin da ake ce makaratun boko, duk suna da fa'idojinsu. Amma fa fa'idarsu da amfaninsu ko kusa ba ta kusa da fa'ida da amfanin ilimin Musulunci ba. Ya kamata mu san wannan. Da haka wajibi ne mu baiwa ilimi na Musulunci kulawa ta musamman da priority fiye da wanda muke baiwa karatun boko. Muka lura da kyau rayuwarmu ta karkata zuwa ga karatun boko, shi muke muhimmantarwa. kalla bal tuhibbuna al-adila. Yanzu da za a ce ga wani ga wasu talibai guda biyu sun samu admission daya zai tafi jami'a a UK ko ABU ko Kudus ko ina ne an ba shi admission din da karanta MBBS medicine ko zai karanta pharmaceutical sciences ko architecture ko wani karatu da ake ganin shi mai gwaɓi ko zai karanta law zai zama barista to zaka ga duk ana ta mishi murna dangi da ƴan uwa ana ta sa mai albarka ana ta mai fata alheri da shi duk yayin shi da ƴan uwan shi ana ganin waɗannan fasar ga sun tsira kawai shi kawai ya riga ya sha kwana a lokaci guda kuma wannan shi kuma ya samu admission zai tafi wannan jami'a sai ya ce Islamic Studies dai ba wani zai kula shi da wuya ma wani ya bashi taimako sai to Allah dai shi Allah dai sa a dace ko haka za a ce shi kai karanta abin da zaka yi ne ana ganin shi kuma wanda kawai zai bata lokaci ne kamar bai da wata manufa kuma har shi ma a jikin shi zai dinga jin wannan inferiority ne zai dinga jin ashkur bin naqas saboda gaba daya tunanin mu ya karkata akan cewa wancan shine kawai tare cewa wancan ba sana'a zai je ya koya wata ɗaya take da wanzanci wanzanci ne aikin likita wanzanci bature ne kawai ya inganta wanzamin shi mai da shi wani mutum bai daraja ko kuma muka barna mu haka cikin da shi kuma ya sa mishi farar riga ya ba shi bukani ya mutunta shi wannan kuma zai je ne zai hau kujerar annabawa zai hau al-annam ulama'a warasatul anbiya amma saboda inda nasara suka tuya mana tunani muna ganin wannan zai zama kujerar annabawa bai da yake wancan kuma zai kujerar wanzan wanzan irin na ugo kuma shine mutum ko mun gane da haka wannan jama'a ba karamin kuskure ba wajibi ne mu bai wa ilimin musulunci darajar da yake da ita a girmama masu karatu addinin musulunci a girmama waɗanda suke da alaka da addini dan shine darajar shine makoman mu shine tsiran mu musu waɗannan a ba su girman da Allah ya ba su ba za a hana su girma ba su ma su ba suna da girma suna da amfani a cikin al'umma amma inda muqarana ba dai suke ba dai suke ba sam ko kusa mutumin da ya karanta wani karatu na zallan boko to darajar shi a wurin wato abin da ya kamata a kalla al'umma ba ta kai darajar mutumin da ya karanta addinin musulunci ba domin ko ba komai shi wancan sana'a ya koya dan ya ta abuci kuma galibin su ma muna tare da su a matsayin mu na malaman makaranta yaran suna secondary kowa ya ce ina so in zama likita dan taimaki al'umma kowa ta ce maka wallahi malam ina so in zama nurse ne dan taimaki al'umma kuma duk ƙarya suke ba wani taimakon da zasu sai ma kudin su kawai suke in sun zama likitocin ba 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 iya ganin su wani ma bai so ya ga wanda ya san shi da haka duk ƙarya suke yi tuntuni zaka gane cewa ba da gaske bane ko kuma ko da da gaske suke a lokacin amma kafin su gama training din to an canza musu gaba ɗaya tunani sun zama kawai capitalism ake koya musu wannan sana'a ce in sun gama kawai su nemi abinci da ita shi ko wanda ya koyi addinin musulunci in ba karantarwar yayi ba ba yi da wani amfani a kun shi ne dan ma ba za a taba ce mishi malami ba yanzu mutane suka hada ta alqur'ani suke karatun addinin musulunci amma in ba su samu dama karantarwa ba sunan su bai su gane sabon malamai wata gida ce wani mutuwa ta mai gaggawa ya rasu wani kuma bayan karatun ya kama wata harka ta duniya ya shiga siyasa ko kasuwanci ko aikin gwamnati ko noma ko kiwo sai ba a san shi a cikin lissafin al-rabbi ba bai da islamiya bai da zangaya bai da makarantar karantarwa shikenan ba wannan karatun da bai da wani amfani a madadin shi na malanta kuma ba za a taɓa labarin a tarihin shi a ce malami ba haka kenan shi karatun musulunci amfanin shi ka karanta ka karantar kai aiki da shi ka karantar da shi saboda ɗan uwa masu albarka abin da nake so na faɗa mana a takaice a cikin wannan gajeren tattaunawa shine babu shakka muna rayuwa a zamanin da muna ganin wannan hadisin yana aiki ƙarara shine malamai suna ta ƙarewa ɗaya bayan ɗaya mutuwa tana musu ɗauki ɗaiɗai to mu da muke ɗalibansu da mabiyansu da sauran masu sauraronsu lallai mu ɗau izina mu gane cewa lokaci ya yi da za mu tsaya mu koyi karatun addinin musulunci koyon karatun addinin musulunci ƴan uwa babu tsoho babu yawo babu mace babu namiji sahabban nan na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wasu su da aka fara musulunci sun fi shekaru wasu sa'o'in mu ne wasu da tawaye yanzu kamar Abdullahi dan Abu dan As din nan an fara musulunci shekarar shi 27 a duniya balan wata kaga ya riga ya zama saurayi wasu su yi sayyidina Abu Bakar su wuce 40 sako ine ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna 30 da kaza ko 40 da wani amma wannan bai hana su koyan karatu zaka babu babba babu yaro sannan koyan karatun musulunci da ba bai takaituwa akan sauraron karatu irin wannan na majalis na wayar da kai na wa'azi na gyaran zuciya wajibi ne mutum ya je ya koyi al aqalla ya koyi karanta alqur'ani daidai da tajwidinsa ya san fassara abin da yake sanin fassararsa ya haddace abin da yake haddacewa duka ko wani sashi sannan ya koyi karatu na fiqhun musulunci wanda zai yi ibada da shi zai yi mu'amala ibada tsarki da sallah da azumi da zakka da sauransu idan yayi wannan to yayi abin da yake wajibi a kan shi in iya nan ya tsaya fa bi hawala ibad daga nan in yana so ya shiga cikin abu ya tsinduma sai ya tsinduma da yadda Allah ya yi shi abin da ya kamata in tambayi kai kai ma ka tambayi kanka ko na iya karanta alqur'ani ko ina karanta shi ko ina fahimtar abin da ake karantawa ko na iya ibadar da Allah ya daura mini mafi karanci sallah da azumi da tsarki da zikirori da sauran ibadoji idan na iya ka iya ku sai mu gode wa Allah dan dai Allah subhanahu wataala ya mana gamdakatar idan ko ba mu iya ba in dai muna raye ba mu makara babban malami cikin malaman musulunci Ibn Jarir al-Tabari rahmatullahi wanda yake mishi na kabila Imam al-Fasiri yana kwance a gadon mutuwa da ba bai da lafiya ko suka zo gaishe shi dalibai da malamai sai ana tattauna mas'ala ta ilimi sai ya ji wata fa'ida da bai taba ji ba a cikin karatu sai yace ku daga yana kwance a gadon rashin lafiya yace ku daga aka daga shi yace a kawo min tawada a kawo mini takarda kace me zaka yi alagaba ta malam yace ina so in kayyade wannan fa'ida da nazari ban taba jin ta ba sai alagaba ta malam kai da kake jinya ga jike tsanani yace a ai na fi so in gamu da Allah alhalin na san wannan karatu fiye da a ce na gamu da shi alhalin na ga ita wannan karatu da kai ce ina so in rubuta ko da mutuwa zan yi ba na so na mutu ban sani haka al-Imam Zajjaj wani babban malami ne na masalan al-Qur'ani da lugal arabiya yana kwance mai da lafiya aka ce me ya damuwa ka dai kashe su yace amutu wa fi nafsi min hatta shay ce wala babu abin da nake damuwa illa zan mutu ban gama fahimtar karatun da ya shafi hatta harafin hatta ya yake a cikin jumla harafin jarra ne ko harafin ko istikhlafi ne ko harafin kaza ne yayi bincike mai yawa ba kai amma hanzu yana da kishiruwa a kai yace zan mutu da takaicin hatta ban gama fahimtar ta ba ma'ana irin abin da yake fara a karin magana ku min al-mahdi ila al-lahdi ba hadisi bane karin magana talabul ilmi min al-mahdi ila al-lahdi ko ake cewa akwai ilimi tun daga tsumman goyo har zuwa cikin ramin kabari to haka malaman da suke haka dalibai suke a dadama amma mu ko yanzu musamman ɗan uwana maza samari da sauransu galibin mu ko islamiya ba ma gama da zaran mun fara tashin balaga kuma rena malaman islamiya da ka za ka galibin wanda suke tabbata suna zuwa islamiya ƴan mata ne da mata aure su ne suke yin karatu kawai har su mutu suna yi za ka mata aure suka saba zuwa islamiya to har su tsufa tun suna ƴan mata har su yi aure har su haifi yaya wasu ma har da jikoki amma ba su zuwa islamiya nan ba wannan akwai alamar lahira kawai suke neman da karatu mu ba maza galibin mu da zaran mun ji hadda mu ta fara kwari ko Allah ya huwace mana murya mai dadi sai mu fara jayayya da malaman mu mu fara bude sababbin islamiyyu muna jan wasu dalibai muna raba kan al'umma muna rigima da malaman mu muna nuna cewa ai su ba su ma iya ba shikenan wannan wanda ba bai abu arziki kenan wani ma in ya bar islamiyya shikenan baya sake komawa musamman a ce an tura shi boarding makarantar boko galibin kan da dama matasan mu daga aji hudu zuwa biyar na islamiyya to sun bari ke ai su yanzu sun girma sun balaga sun zama yan secondary suna buga kwallo ko suna zuwa Kano sayayya kaya shikenan sun far malamai Islamiya wannan jama'a na kasace gare mu da ga an wayi gari mata da dama sun fi maza ilimi suna da karatu fiye da maza sai dai ko mita musu barazana a cikin gida haka wani amma inda za a yi karatu zube ban ƙaryata sai ga tana da hannun izu 20 kai baka da tafiya ta san hadisai ta san fiqh malamai sun karanta mata amma dai kake tattuka mata ido kawai kana nuna mata ba haka ba kuma mu muka bi cancantar da mu yi karatu domin duk karatun da mace ta yi tana da kaidi da wuya ta zama malama da za a amfana da ita da wuya saboda yanayin rayuwarta da irin tsarin da Allah ya tsara mace duk kallon cikin sahabbai in ban da Aisha radiyallahu anha ba wata za a cire a ce tallabi ce tsakanin rawuna cikin sahabbai wajen ilimi ita ma dan ta samu falalar karancin shekarunta sanda ta rayu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma Allah ya mata basira ta musamman sannan kuma ta dade a duniya ta rayu bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 53 wannan ya bata dama ta yi ta karantawa amma in ba kamar ita din ba da wuya ka samu wata da za a ce a daga ta a ce malama ce sa'anniyar maza a cikin ilimi haka kuma ko aya mata suna yin karatu amma su zauna zaman malatai yana musu wahala saboda larurorinsu da irin rayuwarsu amma namiji in yi karatu zai amfana da al'umma sai dai mutane ba sa so saboda waɗannan abubuwan da muka yi ta ambata da haka nasiha da nake wa kaina da 'yan uwana da sauran al'umma shine mu yi ƙoƙari mu dage mu koyi ilimin addinin musulunci kuma mu koye shi da ikhlasi da neman ainihin wato abin da ke wurin Allah kar mu koya don yin jayayya ko don neman shahara ko don a ce muwa mun iya babu shakka wannan bata ce na kasa ce sai na Abu Hurairah radiyallahu anhu an taba tambaye shi aka ce ka ba mu wani hadisi wanda zai nadar da mu game da al'amarin ilimi riwaya yake cewa kamar da yake cikin musarraf na ga mu aikin ne saburi riwaya yace Abu Hurairah sai ya takarkara zai faɗi hadisin sai ya faɗi suwa sai ya fa mushi ruwa sai ne suwa so uku sannan ya faɗi hadisin saboda hadarin hadisi kuma duk mun san hadisi shine hadisin da Allah yake cewa ranar alkiyama za a zo da mutane uku gaban Allah a musu tambayoyi na farkon su shine malami wanda ya san alqur'ani ya karantawa za a dambe shi a ce me ya aikin ka zai ambata ya ce aiki na karatu da karantawa da wa'azi da raddi ga yan bid'a da kaza da kaza da kaza da kaza ce dan wa kai sai Allah dan kai ne sai Allah ya ce kazabta ƙarya kake kai ne dan a ce maka kai malami kuma an fara da haka Allah ya sa mala'iku su tare shi su wuta da shi kaga wannan shine hadarin ka nemi ilimi ba dan Allah ka kama hanyar wuta ne Allah ka kare da sauran akwai mujahidi da mai kudi wanda ba muhallin magana ba ne da haka ta kace yan uwa masu albarka kan da cika ku da dogon surutu da mani dai ba dai wa'azi da zo yi ba mun zo a wani sha'ani na tsoron aure a nan garin mu a Isawa kuma malam Khalid shine abokina da na sani nan kusa da wasu su sai sai ce mishi da Allah ya zan tsaya a nan da ya da zango mu gaggaita kawai daga Isawa ta sai na ga sanarwa a Facebook kace zan yi wa'azi har na zo na nan ban san abin da ya kamata in faɗa ba kawai dai kafin na ga wasu lada da tulo wannan hadisin shi na ci bari ne mana tsokaci a kai shi za ka za ku ji abin hatsin bara ba auki kuma ba ba siti Allah ubangiji ya gafarta mana abin da faɗa ya zama daidai Allah ya sa mu amfana da shi ni da ku gaba ɗaya abin da kuma yake kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya yafe mana gaba gida yadda Allah ya haɗa fuskokin mu a nan Allah subhanahu wa ta'ala ya haɗa fuskokin mu gaba ɗaya cikin ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malamanmu da iyayenmu da suka gabata mana addu'a Allah ubangiji ya gafarta musu Allah ya taba ayyukansu na alkhairi kurakuransu Allah ya yafe musu Allah kuma ya sa mu da su gaba daya mu tsira mu shiga cikin rahama Allah wannan kasa ta mu da take cikin rudani da matsaloli da fitintunu ya Allah ka yayi mana amin Allah ka kawo mana sauki Allah ka farraja mana Allah ka fitar da mu daga cikin kuncin da muke ya Allah ka sa wannan kunci zama kafara gare mu mu da muke raye a wannan kasa Allah ka kiyaye mana albarka a cikin rayuwarmu da iyalanmu da addininmu Allah ka sa mu gama lafiya Allah ka sa mu cika da imani sallallahu وصلى على محمد وعلى اله وصحبه وسلم وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه.